الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أسباد منا تقص قوتا رمضان هجر منزل الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة الهلو da 35 insha Allah ta'ala. Kamar yadda aka saba karatu a cikin wannan wata mai albarka, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu na daga cikin waɗanda suka zauna a masallaci suke karatu, Allah kuma yake turo mala'iku suke waye su rahama ta sauka kan su. Allah kuma ya ambace mu cikin waɗanda suke gurin sa na musamman, sannan nitsuwa ta sauka gare mu. Muna karatu a cikin suratul Ma'ida. Mun tsaya akan ayata 69, mun tsaya akan ayata 67. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga ayar da take biye da ita insha Allah. Muna fatan Allah ya taimake mu. Na'am. Oya anyi kula gare anyi. Mun tsaya akan ayata 68 kenan. Za mu tashi kan ayata 69 insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya ba mu nasara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاء وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا والله بصير بما يعملون.
الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا للي ودن لسكي إيماني ما لمن تفسيري سكتي هم المسلمون سوني مسلمي. والذين هادوا لودن لسكتي واتسونجوا سوني يهودا انجما لمن تفسيري. والصابئون da sabi'awa waɗanda su kuma suna kan addinin nasara ne, wasu ta'ifa ne daga waɗanda suke bin addinin nasara, inji malaman tafsiri. Wannan nasara da kuma su nasarawa sune kristoci. Man amana billahi, wanda duk yayi imani da Allah, da wanda suka yi imani mu'minai wato musulmai, da yahudawa da sabi'awa da nasarawa, duk cikin waɗannan taron bambance-bambancen su, wanda duk yayi imani da Allah, wal yawmil akhir yayi imani da ranar ƙarshe, wa amila salihan yayi aiki na ƙwarai, to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro akan su ranar rabuwa da duniya wala hum yahzanuna kuma ba za su yi baƙin ciki da abin da za su rabu da shi ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu, sai ce wasabiuna, bai ce wasabiina ba, tare da cewa ya kamata ya zama wasabiina in a tunanin karamin matakai na larabci ne a gurin mutane. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiin a cikin suratul baqara. Amma nan sai ce innal ladina amanu wal ladina hadu, sai ce wasabiuna, kuma jam'ul muzakkar salim dama kullum yurfa'u bil waw, ana masa rafa'a ne da thubutin waw. To ga wawun nan wasabiuna wa yunsabu wa yujarru bil ya, ana masa nasaba da jarra da ya'un. To nan sai aka kawo shi da rufa, ai sai wasabiuna, kuma alhali huwa min asma'i inna, asma'u inna kuma kullum me suke da shi, nasaba suke da shi. Li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu mali kana min amal, ko ba haka ba? In ji Ibn Malik alfiyan sai na cewa li inna anna laita lakinna la'al ka anna, duka wannan aksu mali kana min amal, wato suna da kishiyar kana a wajen aiki. Kana tarfa'ul mubtada wa yusamma ismuha wa tansibul khabar wa yusamma khabaraha, amma inna fa aksu mali kana min amal, akasin aikin kana take yi shine tansibul mubtada, inna muhammadan shine tansibu me kenan, tansibul mubtada, kana tarfa'ul mubtada, inna kuma tansibul mubtada wa yusamma ismuha, wa yusamma ismuha, wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaruha. To yanzu sai aka ce innal ladina amanu, lalle wadanda suka yi imani, wannan fi mahallin nasbi, wal ladina hadu shi ma fi mahallin nasbi, duk gaba daya a daure a an yi musu nasba. To ma wasabiuna, sai gashi kuma zahiri ya fito kuma ismu inna ne, amma kuma gashi da rufuwa. A ka'ida malaman tafsiri suka ce idan sunayen inna, idan ɗaya daga cikin sunayen inna yayi nisa da innan, ya halatta ko a masarfa ko a masfata nasba. In yayi nisa da ita, innal ladina amanu baya kusa da inna, alladina amanu shi yake kusa da inna, walladina hadu shi ma ya ɗan yi tazara da inna, balle kuma wasabiuna ya yi nisa da inna. Saboda haka ya halatta a yi masa rufu'a, ya halatta a yi masa nasba. Sana'a ka'ida kuma ta Al-Qur'ani da ya tabbatar, wadda Ibn Hisham a ƙasarun Najda ya tabbatar da cewa za a yi haka, shine idza ta'addadat asma'u inna yajuzu raf'i ihdahunna, idan sunayen inna suka yi yawa, innal ladina amanu, alladina amanu ismu inna, wal ladina hadu ismu inna, wasabiuna ismu inna, wan nasara ismu inna, ya halatta ka zaɓi ɗaya ko na dab da inna ɗin, ko na tsakiya, ko na gefe, ko na ƙarshen inna ɗin, ya halatta kai masa rufuwa in kaga dama. Saboda mai zahirin Al-Qur'ani ya tabbatar, wannan shine abin da Ibn Hisham ya tabbatar a cikin Qadarun Nada ko kuma a cikin Awdahul Masalik ko Biya'us Salik na nasa gaba ɗaya. Wannan shi ya tabbatar da wannan ka'ida ɗin, ya kafa hujja da wannan aya ta Al-Qur'ani. Shine ma'ana Al-Qur'ani shine hujja akan Larabci, ba Larabci ne hujja akan Al-Qur'ani. Haka wancan da ya kafa wancan, da ya faɗi wancan ka'ida ɗin, ya halatta. To lura da cewa ya halatta nan, shikenan sai aka yi wannan ɗaya daga cikin asma'u inna aka yi masa rufu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rufu'a ne, Larabcin yana kafa hujja da Al-Qur'ani, ba Al-Qur'ani ne yake kafa hujja da Larabci ba. Kamar yadda wani ya yi kuskure, ya ce ya yi kuskure a cikin Al-Qur'ani. Aka ce mai kuskuren da ya gani, ya ce wai ya ga Allah ya yi, ya ga a cikin Al-Qur'ani an yi wa ismu inna rufa, alhari a ka'ida ta larabcinsa da ya sani, wato ana yi wa asma'u inna ko ismu inna nasba ne. To shi ne sai aka ce masa Al-Qur'ani ake larabci yana bin Al-Qur'ani, ba Al-Qur'ani ne yake bin larabci ba, domin afsalul kalam shi ne kalamullah. Don haka larabci ai tuntuni tun ba a haife shi ba ma, ya kafa hujja da cewa wannan aya innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna wan nasara, hujja ne na cewa ya halatta idza ta'addadat asma'u inna, idan sunayen inna suka yi yawa, ya halatta ayi wa ɗaya rufu'a in mutum ya ga dama, ya halatta. Wannan ababil jawaz kenan. Don haka
wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana. Sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya kira nau'o'in mutane wanda suke kan fahimta daban-daban, yace innal ladina amanu, sanata wal ladina hadu, da mu'minai musulmai kenan in ji malaman tafsiri, wal ladina hadu da yahudawa kenan in ji malaman tafsiri, wasabiuna da sabiawa in ji malaman tafsiri, wadanda suke kan addinin nasara, wan nasara da su nasaran kansu sune kristoci. Allah ya ce duk wa'innan gaba ɗaya da kake ganin su daban-daban, amma a gurin Allah shigansu aljanna shine man amana billahi, wanda yayi imani da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar ƙarshe, wa amila salihan, yayi aiki na ƙwarai, to wa'innan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, za su samu shiga aljanna kenan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala lokacin da yahudu da nasara suka ce wa qalatil yahudu wan nasara wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara, wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara. Allah ya tilka amaniyu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare. Allah ya tilka amaniyu, Allah subhanahu wata'ala yace laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab, shiga aljanna ba ya dogara ne da burace-buracen ku ba, kuma musulmai ne in kun ce kawai su wani ba za su shiga aljanna ba, a bai isa ba, ba hujja bane, fadan ku ne wannan, burin ku ne, wani ba zai shiga aljanna ba, wani ba zai shiga aljanna ba, burace-buracen ku ne, mu ne kadai za mu shiga aljanna, wannan burace-buracen ku ne, ba mai shiga aljanna sai wanda yake ji yasu, burin ka ne wannan, amma Allah bai san da wannan. To da haka laysa bi amani, kuma Allah ya ce ba burin ku shi yake sa a shiga aljanna ko kar a shiga aljanna ba, wala amani ahlul kitab, ba burin yan ahlul kitabi da suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba, laysa bi amani kum wala amani ahlul kitab, man ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, wa man ya'mal min as-salihati ba min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata. To da haka shiga aljanna sai Allah ya sake maimaita maganar ana cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara aw sabiuna wan nasara, kai shiga aljanna shi wannan kowa a cikin su zai iya shiga aljanna matukar dai ya cika sharuɗan. Sharadin shine man amana billahi, wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir, ya imani da ranar ƙarshe, wa amila salihan, ya aiki na ƙwarai, to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Daga karka zauna a gefe kana cewa ku yan aljanna wai tun ba yan aljanna, a yi aiki dai kawai sai fatan Allah ya karba. Wajibi ne ka zama kai imani da Allah, kai imani da ranar ƙarshe. Imani da Allah ya hana ka shirka, imani da Allah ya hana ka bautar gumaka, imani da Allah ya hana ka duk abin da Allah bai yarda da shi ba, ya hana ka cin riba, ya hana ka ha'inci, ya hana ka ƙarya, ya hana ka zina, ya hana ka shan giya, wannan imani da Allah kenan. Wal yawmil akhir, mutum ya yi imani da ranar ƙarshe, don haka ya hana mutum zalunci, saboda in yayi zalunci za a haɗu ranar ƙarshe, za a biya wannan wanda aka zalunta din. Ya hana mutum duk abin da ba daidai ba, to wannan imani da Allah da ranar ƙarshe kenan. Ya hana mutum handama wanda ba nasa ba, ya ɗebo abin da ba nasa ba, ya handama ya zama nasa, mai da dan wani nasa, wannan baya yin sa, don kawai imaninsa da ranar ƙarshe, saboda ranar ƙarshe za a tsaya a yi bayani akan abin da aka handama din, a dawo wa masu shi, ko kuma a ɗebi zunubin sa a ɗora wa mutum, don haka yana jin tsoron wannan ranar, ya yi imani da ita. Wa amila salihan, ya yi aiki na ƙwarai, zuwa gurin tafsiri, sai da tarawihi, yin a Ramadan ne, yin azumi wanda ya dace, sannan yin nafili, yin sadaƙoƙi gwargwadon abin da Allah ya hore masa, da yin dukkan ayyuka na alkhairi da ya ga cewa zai iya yi, shine wa amila salihan. To wanda duk ya kai zama irin wannan, to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ta laqad akhadna mithaqa bani isra'ila, haqiqa mun riki alkawari tsakaninmu da bani isra'ila, wa arsalna ilayhim rusula, muka aika musu manzanni daban-daban, wannan manzon ya zo ya faɗa ya isar da sako, ya tafi tashi su ƙarya tashi kaɗan su musulunta su yi imani da abin da ya zo da shi. Misaqu bani isra'il, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin suratul baqara da suratul ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari da su cewa inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartum wa amantum inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqrabtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum, wanta shine alƙawarin da Allah ya yi da su. Daka wala kadai akhadna mithaqa bani isra'ila, mun haqiqa mun riki alƙawari tsakaninmu da bani isra'ila, wa arsalna ilayhim rusula, sannan muka aika musu manzanni wani bayan wani, kullama ja'ahum rasulun, duk lokacin da manzo ya zo musu, bima la tahwa anfusuhum, da abun da ransu bai so, sun karanta a littafi suka aje sun aka sai suka aje wasu abubuwa suka ce wannan abu kaza ba za mu yi aiki da shi ba abu kaza ba za mu yi ba abu kaza ba za mu yi ba to idan wani manzo ya zo ya dauko wannan littafi din misali zaka samu dewa daga cikin annabawan da aka aika bani Isra'ila suna aiki ne da Attaura kullun idan manzo ya zo sai ya dauko Attaura bayan mutane da sun soma daina aiki da ita sai ya aika manzo sai ya farfado da su akan imani da ita ya tunatar da su abin da yake ciki to koyaushe idan manzo ya zo idan ya karanto musu abin da dama sun ware cewa ba za su yi aiki da shi ba to shine bimala tahwa anfusuhum inji malaman tafsir abin da ransu bai so ba tunkinin sun riga sun yanke cewa ba za su yi aiki da shi ba to fariqan kazzabu sashin manzanni sai suka karyata su ma'ana banu Isra'ila suka karyata sashin manzanni wa fariqan yaqtulun kai suka ma ci gaba da kashe wasu yankin manzanni din kawai in manzo yana cikin da'awa sai ya yi kullama kirki sai ya je a kashe shi sai ya ce ya rasu shikenan magana ta kare a gurin su amma Allah subhanahu wataala yana nan zai maganin su zai yi irin abin da ya da suka dace da shi a duniya suna cikin kaskanci a lahira kuma za su shiga azaba Allah kiyaye Allah ta wahasibu Allah ta kula fitnatu sai tsammanin ba abin da zai same su na sharri malaman tafsiri Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake wahasibu Allah ta kula fitnatu suka yi tsammanin babu wani abu da zai same su na sharri sakamakon abin da suke aikatawa na ƙaryata manzanni da kashe manzanni fa'amu suka makance suka ki ganin gaskiya da gangan wasammu suka kurince suka zama kurame suka ki jin suka ki sauraron gaskiya da gangan amma duk da haka thumma taba Allahu alaihi sai Allah ya yi tuba akan su yace na yafe ku ku dawo yanzu ku sake bin gaskiya ina sai suka ki thumma amu wasammu kathirun min da yawa daga cikin su suka makance makancewa na ganganci don rashin son ganin gaskiya suka kurunce suka zama kurame na ganganci suka ki zaben gaskiya Allah ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa duk abin da kowa yake aikatawa ma Allah yana ganin sa Yahudu da Nasara Allah ya ga abin da suke yi kuma Allah subhanahu wataala ya musu takayya da abin da suke yi kuma sannan babban takayya yana nan ranar tashin alkiyama Allah ya samu dace na'am
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم
Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam haqiqa wanda suka ce Allah shine almasih dan isa dan maryam kafara sun kafirta sun zama kafire kaga da idan ka duba surat ali imran farkon rayuwar madina ne Allah subhanahu wataala ya ce ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llahi kaza 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 kul ya ahlal kitab akai ta kiran su da kyakkyawan murya da laushi da sauran su amma wannan suran kuma ta ƙarshen rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun jajirce a bisa kafircin su sun ki su dawo su yi nadama da haka sai Allah yake yanke zartar da hukunci akan su laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam haqiqa waɗanda suka ce annabi Isa dan Maryam almasih suka ce shi Allah ne to haqiqa sun kafirta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana annabi Isa bai ce shi dan Allah bane qala inni abdullah yace ni bawan Allah ne ataniyar kitaba wa ja'alani nabiyya amma sai suka ce shi Isa dan Allah ne don kawai yayi magana yana jinjin wa qala almasih Allah subhanahu wataala ya ce almasih Isa dan Maryam ya ce musu ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila jikokin annabi yaqub ibudullah ku bautawa Allah rabbi ubangina wa rabbikum wa rabbakum kuma ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicce ku shike da haƙƙi na rububiyya shi tantance abauta masa innahu kusani cewa yadda al'amari yake man yushrik billahi duk wanda yayi tarayya da Allah cikin bauta faqad harrama Allahu alayhi aljanna haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna bayan ya ce faqad harrama Allahu alayhi aljanna sai kuma saki karfafa maganar da cewa wa ma'awahu an-nar makoman sa ita ce wuta duk wanda ka ranta masa aljanna ko ba sai makoman sa ita ce wuta ba ya ansa makoman sa amma sai Allah ya saki fada don me irin misalin da aka yi bayani jiya da Allah subhanahu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yasiru ya ce wala tu'asir daka laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'il a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar allah ya haramta masa al-janna sannan makoma sauta wa ma lidh-dhalimina min ansar babu wani mataimaki da zai iya zuwa ya taimaki az-zalimai wanda suka zalunci kansu kuma girman zalunci shine daukan haƙƙin wani abawo daukan haƙƙin allah abawon shesa Allah subhanahu wa ta'ala yace inna shirka la zulmun azim shesa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya saukar da aya cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun wanda suka yi imani basu gaure imanin su da zalunci ba zalunci anan shine shirka amma sahabbai suka ce ayyuna lam yuzlim nafsuhu suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ai ba wanda za a ce bai kuskure ba duka mu ba wanda ya isa ya ce shi bai da laifi ayyuna lam yuzlim nafsuhu babu wanda bai taba zaluntan kansa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba irin wannan ake nufi ba kulakulai a cikin kanku da laifuffuka ba ana nufin az-zulmu anan ba ku ji Allah subhanahu wataala ya ce ba inna shirka la zulmun azim to da ka ana nufin shirka ne ake nufi doka anan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar sai Allah ya ce wa ma liz-zalimina ay al-mushrikina saboda haka az-zalimai ba su da komai a gurin Allah na mataimaki wanda zai iya zuwa ya tsaya musu ya ce su sun tsaya musu saboda haka a fidda su wane mutum a duniya dai akan yi wannan sai mutum ya tsaya wa mai aikin wato zalunci da barna a bayan kasa sai ya ce a wane ya ce a fidda su ko an yi waya daga sama wai daga sama daga kasa dai nesa kadan sama ka ai tukunna in daga sama ne aka yi waya kan ai sai Allah ya san yadda zamu zama gaba ɗayan mu da masu laifin da marasa laifin gaba ɗaya to an yi waya ne daga nesa can kadan yawa kafin nan kuma duk a taruwa gaban Allah da wanda yake nesa da wanda yake kusa gaba ɗaya domin ba nesa gurin Allah subhanahu wataala to anan a duniya akan iya tsaya wa mutum in an yi waya daga nesa sai a tsaya wa mutum shikenan na nesa ya tsaya wa mutum to amma shi ma a kusa yake a gurin Allah subhanahu wataala sai ya gama tsaya wa mai laifi shi kuma Allah ya ce to bari a jarrabe shi idan aka jarrabe shi da wani dan abu kanan shikenan Allah ya kiyaye don haka malin zalimin min ansar Allah ya ce laqad kafara kuma
laqad kafara alladhina qalu الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة hakika wadanda suka ce Allah dayan uku alloli uku ne su ma sun kafirta masu cewa Allah uku su ma sun kafirta wama min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa a kadaita shi da bauta illa abun bauta guda ɗaya shine Allah subhanahu wataala wanda ya halitti sammai da kasai ya halitti abin da suke tsakanin su ya halitti rana take haskaka ko'ina ya halitti wata yake haskakawa a lokacin cikin dare ya halitti taurari yayi wa sama ado da su ya halitti sama bata taba tsagewa ba babu saman duniya a kowace kasa da suka jira da aka ji labarin cewa saman su ta tsage babu Allah subhanahu wataala shi yayi wannan ya halitta bishiyoyi yake shayar da su daga ruwa ya tsirar da su ga sunan bishiyoyi daban-daban ruwa ɗaya yake shayar da su amma ƴaƴan itatuwan da suke bayarwa ɗanɗanan su daban-daban yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul saboda haka ana shayar da su da ruwa guda ɗaya amma ƴaƴan itatuwan ɗanɗanan su daban-daban wani ya sha ruwa yayi dan ice jaja wur amma kana sawa bakinka daci ne saboda haka sai ka cire. Wani kuma kore ne amma in ka sa bakinka zaki ne sai ka ji cewa kana bukatun ci. Wani ruwa ne a cikin sa, wani akwai kwallo a cikin sa, dan kadan ne kawai namun da yake bayan sa. Wani kuma cikin sa babu kwallo sai kananan yaya, baka san ma lokacin da zaka hade kananan yayan ba saboda dadin abin da kake ci. Saboda haka Allah subhanahu wataala wanda yayi wannan ya halitti wa'annan, ya halitti dabbobi, ku yi amfani da su, ku ci wa'ansu, ku hau kan wa'ansu, ku yi daukaya da wa'ansu, duka wannan Allah subhanahu wataala shike zartar da abin da yaso. Wannan shi dashi abota masa. Jiragen sama su tashi da izinin Allah, domin inda a ce jirgin sama Allah bai kame shi a sama ba, ba a isa ba, da ya faɗo. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi samaa na suratul Nahl ma yumsikuhunna illa Allah. Na suratul Nahl malaman tafsiri suka ce jiragen sama ake nufi. Na suratul Mulk malaman tafsiri suka ce tsuntsaye ake nufi. أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروني أولم يوا ألم يروا ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. شاكت ما يمسكهن إلا الله ناكت ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الله كم مسخرات في جو السماء. ده كان قول كابن تفيا شيء دبوا منك تفيا عن طريق الجوية سونة وتديها عن سماء ما يمسكهن إلا الله با مي ريكي سي الله يا كاو سونن الله ده سونن الله saboda me kowa da kowa ne ake so ya lura da wannan jiragen sama yayin imani ya san cewa Allah shine. Amma nan sai ka ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman don a nuna ma cewa rahmaniya ta Allah subhanahu wataala ta game hatta tsuntsaye, ta game dabbobi. Shi yasa tsuntsu zai tashi safatin sun bude fuka-fukansu suna cikin tafiya a sama, zaka ga tsuntsu ya bude fuka-fukinsa maimakon ya rinka yin haka yana tukawa kar ya fado a sai bude kai kuma yana tafiya a hankali ya bude abun nan baya motsa fuka-fukan yana tafiya shine safatin wa yaqbidna. Wani sai kuma zaka ga tsuntsaye suna cikin gudu sai su dunkule fuka-fukinsu ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Babu mai rike wanda suka bude fuka-fukin nan suna tafiya, babu wanda mai rike wanda suke dunkule fuka-fukin suna tafiya illa ar-rahman. Me yasa aka ce illa ar-rahman? Saboda rahmaniya ta Allah ta game hatta tsuntsaye a halin da suke tafiya balle dan adam lokacin da yake tafiya. So da ka wanda yake da wannan sifan shine Allah shi kadai. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Yanzu annabi Isa zai iya yin wannan? Ba zai iya yi ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya yin wannan? Ba zai iya yi ba. Allah kadai ne zai iya yin wannan. Zaka bai dace a bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin bai yi umarni a bauta masa ba. Bai dace a bauta annabi Isa ba domin bai yi umarni a bauta masa ba. Wanda ya halicce su shine Allah, ya aiko su a matsayin manzanni, ya ba su daraja ta kololuwa matsayin su na manzanni. A iya nan za a tsaya amma ba su kai Allah ba. Allah shine wanda ya halicce su, ya halicci kowa da kowa, kuma ya fi mu son su. Saboda haka ce ma min ilahin illa Allah illa ilahun wahid. Babu wani abun bauta da ya dace a bautawa sai Allah shi kadai. Bai dace a bauta wani tare da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa illam yantahu amma yaquluna. In dai ba su hannu daga abin da suke faɗa ba, daga wannan lokacin da wannan sura ta sauka, wannan aya ta sauka, in ba su daina ba da yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Tabbas Allah ya ce sai azaba mai radadi ya shafi waɗanda suka kafirta daga cikinsu. Ma'ana dukansu gaba ɗaya. La yamassanna alladhina kafaru minhum, wannan min din wato domin bayanin jinsi, in ji malaman balaga ko kuma malaman nahwu, malaman larabci, malaman tafsiri sun yanko wannan magana. Ma'ana la yamassanna alladhina kafaru minhum adabul alim. Allah subhanahu wataala ce sai Allah ya sai azaba mai radadi ta shafi waɗanda suka kafirta kafinsu. Ba ana nufi minhum ɗan kaɗan daga kafirai daga cikinsu ba, wasu kafiran za su kila ba. Al-Qur'ani yana nuna ma min ba koyaushe take zuwa a matsayin tabi'iyya ba, tana iya zuwa li bayanin jin, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fajtanibur rijisa minal awthani. Me yasa ce minal awthani? Ana nufin wasu gumakan abauta musu, wasu gumakan kar abauta musu ne. To wannan min li bayanin jin shine wa'adallahu alladhina amanu minhum wa'adallahu alladhina amanu minhum wa amilus salihati maghfiratan wa ajran azima. Lokacin da ake maganan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baka ce minhum, ba wasu daga cikin su ake nufi ba, a'a gaba kafin su. Wannan min din li bayanin jinsi ne, kafin su gaba daya. saboda haka za ka ce min tabaidiyya ne, wasu kan ce min tabaidiyya ne a ko'ina, za ka ce suna cewa sahabban wasu za su shiga aljanna, wasu ba za su shiga aljanna ba. Wannan kuskure. Min tana bayanin jinsi ne ana, haka ma nan guri. Wa abin nan da ya masana ladina kafaru minhum azabun alim. Kafin su gaba ɗaya wanda suka kafirta, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azaba mai raɗaɗi sai ta shafe su. Allah ya ce afala yatubuna ila Allah, wai shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba? Yanzu wanda suke cewa annabi Isa ɗan Allah, ba za su tuba zuwa ga Allah ba? Su gyara wannan magana. Annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, Allah bai bukatuwa zuwa ga ɗa. Cewa kawai annabi Isa ɗan Allah, wannan kalmar mutum ya faɗe ta ya jingina ɗa ga Allah kaɗai, ta kai kusan sama ta rushe duwatsu su rushe saboda fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani yakan ce, na taɓa jin wani yana cewa ai ba ana nufin ɗan Allah na cikinsa ba ne, ba ka ji ana cewa ɗan kasuwa ba, ba ka ji ana cewa ɗan kwangila ba. Ha, to cewa ɗa ga Allah ko da wasa ne, wannan bai dace ba. Allah baya son haka, ya haramta. In kaga dama kai ta cewa ɗan kasuwa, kowa ka gani ka ce masa ɗan kasuwa, kowa ka gani ka ce masa, in kaga dama ka ce ƴaƴan kasuwa, wannan ba wani matsala. Ku kuka zaba ku faɗi haka a duniyance, amma a haƙƙin Allah, Allah ya hana. Ko da wasa mutum yake yace shi ba yana nufin annabi Isa ɗan Allah ne, Allah shine baban sa, ya fito daga cikinsa ba, to faɗan kawai da kai Allah subhanahu wataala ya yi fushi saboda dalilin wannan faɗan. Saboda haka kawai maganar ita ce a daina faɗa, a kuma tuba ga Allah, a dawo a ce annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne, annabi Musa bawan Allah ne, manzon Allah ne alaihi wassalam. Dukkan annabawan Allah bayin Allah ne, manzanni ne, suna da daraja da ta wuce ta kowa, saboda Allah ya zaɓe su, ya aiko su su zamanto manzanni. Saboda haka Allah subhanahu wataala da zai aiko annabi Isa, annabi Musa alaihi wassalam, zai ce masa inni safaituka alan nas bi risalati wa bi kalami, inni safaituka, na zaɓe ka. Ashe ba ƙaramin zaɓi bane a ce wani ya zama manzon Allah. Don haka annabi Isa manzon Allah ne, bawan Allah ne, kuma ayar Allah ce, domin an haife shi ba tare da mahaifi ba. To ai ga annabi Adam kuma an haife shi ba mahaifin ma ba mahaifiya. Sai ga Allah ta inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Don haka afala yatubuna ila Allah, yanzu ba wanda suke faɗin irin waɗannan maganganu wanda ba su kamata ba a haƙƙin Allah. Afala yatubuna ila Allah, ba za su tuba zuwa ga Allah ba? Su karkato, su dawo, su gyara ayyukansu. Wa yastaghfirunahu, su nemi gafarar Allah. In sun nemi gafarar Allah, Allah zai gafarta musu. Duk wanda da yake ba Isa dan Allah ne, in ya tuba ya gafarta, ya nemi gafarar Allah, ya jera faɗin haka, Allah zai yafe masa. Wallahu ghafurur rahim, domin Allah ghafurun mai gafara, rahimun mai jin kai ne. Don haka kowa ya tuba zuwa ga Allah. Masu faɗin wannan magana su dawo su tuba zuwa ga Allah. Allah ce mal masihu ibn maryam,
mal masihu ibn maryam illa rasulun qad qalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulan at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
Allah ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Al masihu Isa dan Maryam ba kowa bane face manzo, bai zama ba illa manzon Allah. Allah ne ya aiko shi da manzanci. Saboda haka ku san wannan, qad khalat min qablihi ar-rusul, kuma tun kafin ya zo manzanni da yawa sun mulga kafin shi. Wa ummuhu siddiqa, mahaifiyarsa kuma siddiqatun. Saboda mai, saboda ta gaskata saƙon da Allah ya aiko ɗanta da shi, ta gaskata, ta yi imani da shi. Don haka ake ce mata siddiqa. Don haka Allah ya ce da kansa ya yabe ta da wannan suna da wannan kalma, wa ummuhu siddiqa, mahaifiyar annabi Isa ba Allah ba ce, ba a yi mata wahayi ba. Kamar yadda sashin malamai, hatta daga cikin magabata ko Imam al-Hasan al-Basri ko wani daga cikin magabata tabi'ai ya tafi kan cewa abuna Imam al-Hasan al-Basri ba Dawud al-Zahiri rahimahullahu ta'ala cewa Maryam ita ma ammata wahayi nabiyya ya ce ammata wahayi saboda haka duk mutan da aka mata wahayi ita ma ta zama nabiyya wannan qaulun shadh marjuh wannan magana ce wato tayi zama tayi shududi sannan kuma magana ce wacce aka rinjaye ta da nassin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min menene wa ma illa rijalan nuhi ilayhim menene wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim illa rijalan Allah ya ce ba mu taba aiko manzanni kafin kai ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan sai mazaje da wannan kawai sai ya ture magana Dawud az-Zahiri rahimahullahu ta'ala saboda haka an yi mata ko da mala'ika Allah ya aiko shi yayi mata magana da cewa tayi kaza a wannan lokacin lalle sai an kai ga haka saboda girman al'amarinta sai sama ai idan ka duba Allah subhanahu wa ta'ala a haƙƙin Zakariya da aifan annabi Yahya sai ya ce masa yaf'alu ma yasha amma a haƙƙin Maryam sai ce yakhluqu ma yasha saboda kai khuluqu ma yasha saboda Allah ne ya halicci annabi Isa wannan su aka wadda shubuha a can ya ce yaf'alu ma yasha anan bai ce yaf'alu ma yasha ba saboda halittan annabi Isa alaihi salam don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ummuhu siddiqatu misali mahaifiyar annabi Isa annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa auhayna ila ummi Musa an arzi'i haka ita ma ai mata wai Dawud az-Zahiri ya ce ta zama annabiya a bata zama annabiya ba saboda haka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce bai taba aiko wani manzo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa namiji haka dukkan manzannin Allah maza ne haka babu manzo ta mace balle kuma a ce Maryam ta zama Allah 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 Maryam Allah Isa Allah 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 Maryam Allah Isa Allah wannan Allah ce sune wanda suka ce salisu salasa laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa Allah dayan na uku ne Maryam ita Allah ce Isa Allah ne sannan Allah shine cikon na ukun alloli guda uku wannan kafirci inji Allah subhanahu wataala daka Allah subhanahu wataala sai fadi matsayin annabi Isa ya fadi matsayin Maryam yace annabi Isa alaihi salam man masihu ibn Maryam illa rasulun qad khala min qablihi rusul almasihu Isa dan Maryam bai zama ba face manzo kuma kafin shi manzanni sun rigaye shi wa ummuhu ita kuma mahaifiyarsa siddiqatun siddiqa ce tana kai ta kai makura wajen gaskata wahayin da Allah yayi wa annabi Isa tayi imani da shi ta gaskata kuma sannan annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam kana yakulani ta'am sun kasance suna cin abinci Allah yana cin abinci ne baya cin abinci yanzu wanda yake cin abinci kafin ya rawu a hada shi da wanda baya bukatu zuwa ga abinci baya bacci sinatun janjadi ma bata zuwa kusa da shi balle bacci yanzu wannan a hada shi wanda yake da wannan matsayi Allah subhanahu wataala a hada shi kuma da Isa a hada shi da Maryam wanda suke kana ya akulani ta'am kuma sannan suna bukatun taimakon wani suna bukatun taimakon Allah subhanahu wataala abinda baya nan ba san abinda akai ba in ba sa guri ba san abinda akai ba ba san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da su to yanzu a hada su a ce su ma sun zama Allah don kawai annabi Isa yayi magana yana dan jinjiri bai zama Allah ba wanda ya sa shi yayi magana shine Allah subhanahu wataala haka shi kana yadda ta bauta masa haka ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am Allah ta unzur kai dubi kai fa nubayyinu lahum al-ayat yadda muke bayyana musu ayoyi azada hujja a ce wannan saboda tabbatar ma cewa Allah shi kadai shine abun bauta a nuna ma duk wani abu kuma bayan Allah bai dace a bauta masa ba sai dai kawai ya dace a bashi haƙƙin sa irin na abun da Allah ya bashi unzur Allah ta kai dubi kai fa nubayyinu lahum al-ayat yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur amma kuma kai dubi anna yufakuna yadda suke kaucewa gaskiya suke fadawa cikin bata Allah ta kul ka biya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ta'buduna min dunillah yanzu kwa tsaya kuna bautawa kuma bayan Allah ma la yamliku lakum darra wala naf'a abinda ba zai iya mallaka muku cuta ko amfani ba yanzu annabi Isa alaihi salam yake amma Allah subhanahu wataala yana nan shike saukar da ruwa annabi Isa alaihi salam manzon Allah ne ba zai iya saukar da ruwa ba zai iya yin hadiri ya taso ya saukar da ruwa ba zai iya halittar mutum ya taso ba duk abin da kaga Allah yake ba wanda ita yake koma bayan duk da annabi Isa alaihi salam ya cewa ina abuna istakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri sayta bi idni fa tanfuku fiha fa takunu tayran bi idni da idnin Allah sai kasancewa duk abin da zai faru kan faru ne da idnin Allah annabi Isa kuma yayi itirafi shi da kansa ya tabbatar da wannan a koma koda littafin da aka saukarwa annabi Isa a duba bible a karanta shi da kyau za ku ji cewa annabi Isa bai taba kiran cewa abota masa ba daga farkon bible har karshe babu inda annabi Isa yace abota masa al-injil abubata da wanda aka wallafa ta cikin larabci da wanda aka wallafa ta cikin turanci dukan su gaba daya babu inda aka ce annabi Isa yace ku zo ku bauta mun babu ma kana li basharin ay yu'tiyallahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusu babu inda wani manzo yace a zo a bauta masa shi a sai yace ku bauta wa Allah dukkan annabawan Allah abin da suka fara kenan ani ibudullah wajtanibu at-tagut shine abin da manzanni gaba ɗayan suka fara kowa in mai koshi cewa mutanen sai yake a su bauta wa Allah don haka yanzu a bauta wanda baya mallakan cutarwa ko cuta ko amfanarwa ko amfani bai kamata ba sai Allah subhanahu wataala shike iya cutarwa shike iya amfanarwa wallahu huwa as-sami'ul 'alim Allah shine mai ji yana jin wanda duk yake magana ko abu yake magana ko abu yana yake magana al-alim shine masani game da abin da yake gudana ayyukan bayi gaba ɗaya Allah ya san da shi ya san abin da yake ko abu ko abu yake shine ya dace abota masa kar a hada shi da wani cikin bauta na'am
qul ya ahlal kitabi la ta'lamu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu min qablu wa adhallu kathiran
Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ya ahlal kitabi kafin nan baya da muka ce Dawud az-Zahiri lalle Ibn Hazm az-Zahiri hatta Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin wanda suke cewa abuna annabawa mata saboda wahayi da aka yi wa mahaifiyar Annabi Musa da mahaifiyar Annabi Isa suka ce sun zama abuna annabawa mata kenan babu annabawa mata Ibn Hazm الظاهري شيني رحمه الله تعالى للي كما يدى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يا أمبتهاك جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى لعين الذين كفروا من يا قل يا أهل الكتاب حتى ياكو أهل الكتاب يهود ونصارى لا تغلوا في دينك غير الحق كركو كوتا كوتا قولا دئري أتكن حركر الدينك غير الحق ساباني أبن ديك نغتيا iya haƙƙin annabin Allah ku tsaye da shi a matsayin annabin Allah manzon Allah sai daga cikin ulul azmi min ar-rusul shine annabi Isa alaihi salam kar ku wuce gona da iri a cikin haƙƙin sa har ku kai shi matsayin Allah subhanahu wataala haka ma dukkan sauran mutane kar a wuce gona da iri cikin haƙƙin dukkan annabawan da aka haiko musu kar mutane yanzu su ce za su yabi annabi sallallahu alaihi wasallam garin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam har su bashi haƙƙin Allah a cikin cewa suna yabonsa don suna nuna son su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka wuce gona da iriya cikin haƙƙin sa suka bashi haƙƙin Allah wannan ya zama to kafirci in an musu wa'azi ba su daina ba sai ra kana ya da wuce haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam iya inda Allah ya tsaya shi dole tsaya iya nan kuma sannan kar a zo a yi shirme a bata addini a shiga sabon Allah don kawai ana nuna so ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah shine biyayya ga manzon Allah da yin aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda manzon Allah ya taba kusatuwa zuwa ga makiya Allah ko kuma masoya fasadi a bayan ƙasa yace su ne. Kamar misali mutum yace shine bummalin manzon Allah, wannan kuskure ne bata ne. A ina ne aka ce waka ta halatta da rangwadi da kuma son irin abun da ba daidai ba? Saboda haka bai dace mutum yace shine bummalin manzon Allah ko yace shine ya kira sunan wani dan kwallo yace na manzon Allah, wato mana manzon Allah yana goyon bayan kwallo kenan, ko manzon Allah yana goyon bayan waƙoƙi ne na Bob Marley kenan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hashahullah ya tsira daga dukkan wata waka ta jahiliya da duk wata waka ta batsa da duk wata waka wacce bata dace da tsarin shari'ar musulunci ba, kuma bai taɓa sanin cewa a je a yi kwallo ba. Duk abin da ya saba wa shari'a da ake samun sa a cikin kwallo manzon Allah baya tare da shi. To yaushe za ki kira sunan nan wallo kuma ta shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To da haka wannan kuskure ne, a gyara kar a saki faɗi. In mutum ya ci gaba da faɗi bisa ilimi bayan saƙo ya iso masa, inda bai sani ba ne, in ya tuba Allah yana yafewa. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. In an tuba Allah ya yafe, amma a bisa ganganci ko tunanin cewa a tunda wani ne ya faɗa dama da ba san manzon Allah yake ba, a'a san manzon Allah, Allah ya sani. In muna son sa Allah ya sani, in ba mu son sa Allah ya sani. Mu dai muna fatan Allah ya bamu ikon son sa. In ba mu son sa to Allah ya bamu ikon son sa. In muna son sa Allah ya tabbatar da mu akan son sa. Allah subhanahu wataala yace la taghlu fi dinikum ghayra al-haq, kar ku kutsa ku wuce gona da iri a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan kar ku kutsa ku wuce gona da iri a cikin haƙƙin annabi Isa alaihi salam. Ku tsaya a inda Allah ya ce a tsaya, ghayra al-haq, abinda kuke wanda ba na gaskiya ba. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, kar ku yadda ku bi son zuciyar wasu mutane. Qad dhallu min qabl, waɗanda sun riga sun bata tuntuni. Wa adallu katiran, kuma suka batar da yawa daga cikin mutane. Wa dhallu an sawa'is sabil, kuma sun bata sun bar tafarki madaidaici. Inji Allah subhanahu wataala, kar ku bi son zuciyarsu. Allah ya lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam. Allah yace an tsinewa waɗanda suka kafirce daga cikin bani Isra'ila a bisa harshen annabi Dawud alayhi salam da bisa harshen annabi Isa dan Maryam alayhi salam. Zalika, hakan wannan tsinewa ta biyo bayan abin da ya faru na bima asau, sababin wannan ba asbabiyya, bi sababi ma asau kenan, saboda sakamakon dalilin abin da suke yi na sabo. Wa kanu, kuma sun kasance ya ataduna, suna ketare iyaka. Kanu sun kasance la yatanahuna an munkarin fa'alu, ba sa hani game da munan aiki da su kafiran suke aikatawa, ba sa hanawa. Da bi isa ma kanu yaf'alu, cir da abin da suka kasance suna aikatawa. Malaman tafsiri Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa a karkashin wannan ayat, da kuma riwayoyi da yawa da asar daga gurin magabata, cewa bai dace ba a ce ana umarni da ko kuma a daina hannu, wato a hana ko kuma a daina umarni da kyakkyawan aiki, hani da mummunan aiki. Yace ya kasance banu Isra'ila sun kasance da sun ga mutum yana yin mummunan aiki, masa abu kaza ba ke, saboda Allah ya hana. Amma daga baya sai suka wayi gari, za su zo su ce mutum ba ke, amma gobe suka gan suna tarayya da shi. Wannan shine abin da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa. Wannan shine sakamakon abin da ya sanya suka zamanto Allah ya ce cin da abin da suke aikatawa. Kamar misali a rayuwarmu a yau, a ce mutum abin da yake yi ba daidai ba ne, babu kyau, ya kamata a yi masa nasiha, a yi masa wa'azi. Kowane ɗan adam bai fi ƙarfin a yi masa wa'azi ba, sai dai kowa da irin matakin da ya kai wajen yiwa wani wa'azi. Akwai wanda in irin mu suka zo za su masa wa'azi da ta kai, wannan ina su suwaye ma tukunna, waye san su ma a gari, ko ne suke da shi ma tukunna? To kaga shikenan sai mu ja da baya, a tura waɗanda suke za su iya masa magana, suna da abubuwa a duniya, suna da abubuwa kaza, kuma su manya ne, masu shekaru, masu kaza, watakila in sun je sai saurare su. In sun yi wa'azi bai daina ba, shikenan an yi sallama da abun hannunsa. Ya kawo motoci sai a ba su, saboda mun ma wa'azi baka daina ba. Motar ka rike ta kai ta shiga motoci har Allah ya dauranka, amma ba ma son motar ka. Wannan shine abin da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace. Yace da lokacin da lalacewa ta zo bani Isra'ila, shine da can suna umarni da kyakkyawan aiki, in sun zama yana mummunan aiki sai su hana shi, shikenan kawai. In bai hanu ba sai su yanke alaka da shi. To sai suka wayi gari daga baya da zamanin su ya lalace, al'amari ya lalace, imani ya yi rauni, sai ka gansu in mutun yayi mummunan aiki sai zo ce masa abu kaza ba kyau gobe kuma in yace to ku zo mu dan ci kaza bai daina wancan aiki miyagun aikin ba sai su zo kuma su kwanta tare da shi su ci abinci tare da shi su sha abinci tare da shi suna walwala suna murna suna jin daɗi an kira su an zauna da su an ci abinci an sha abinci an bayar a envelope to sai abu ya lalace to wannan shine abin da bani Isra'ila suke yi lokacin da imani yayi rauni to shine kar mu yi kwaikwayo irin wannan aikin nasu idan mutum aka masa wa'azi ko mai mulki ne ko mai matsayi ne mai mulki annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsarin sunna ba za ku hawo minbari ko ku zo gaban jama'a ku ta kushe shi kuna zagin sa ko kuna faɗin laifukan sa ba wannan bai dace ba bai dace da manhajin ahlus sunna ba bai dace da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mulki girmama shi ake in za masa wa'azi sai ake a same shi a hankali a gaya masa cewa abu kaza abu kaza abu kaza idan yayi ya gyara falillahi alhamdu wal minna in ya gyara shine mulki ne duk al'umma za su gyaru insha Allah kuma za su ji daɗin dalilin wannan gyaruwar nasa ko ba sai ka gaya wa mutane ma na masa wa'azi ba a'a tsakaninka da Allah kai wa'azi shi kenan kawai ba a bayyana sirrinsu a hankali ake yi musu amma in ka zo gaban jama'a ka ce mai mulki wane yayi kaza mai mulki wane yayi kaza to sai ya ji haushi ba zai gyara ba kaga ba a ci riba ba kenan to ana so ne a same cikin kwanciyar hankali amma an same cikin kwanciyar hankali an isar masa sakon Allah ya kiyaye daina aka isa masa ya kiyaye daina to nan duk abin da ya turo na kudiya ta ba mu bukatun kudinka me yasa a mun baka wani kabi Allah mana in kabi Allah sai ai amfani da kudinka a ba talakawa ko a gina masallaci amma baka bi Allah ba kuma a gina masallaci da kudinka muna jin tsoron Allah a cikin wannan ga mota ku dewa ga mun baka wazi baka yadda ba saboda haka ba mu bukatun motar amma in amma sawa ya yadda ya gyara ya turo mata aje wa'azi sai ta ce lalle alhamdulillah imani ya karu amma bai yi wa'azi ba bai wa'azantu ba amma mu sun mu ne sarakunan son mota sarakunan son kudi ba hanyar samun kudi ne sai ta hanyar sa in bai wa'azantu ba kudin sa gaba daya an yafe masa ya rike su wannan shine abin da bani Isra'ila al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa raunin imani ne ku yi wa mutum wa'azi ya ki ya jajirce akan abin da yake kai habarna sannan kuma ku zo ku kwanta a gaban sa wannan raunin imani ne Allah kiyaye wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala in muna raye gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna ba ta Allah ce mai sauki wallahu a'lam
fata Allah ba mu ikon aiki da abinda daktar ya ci karantar da mu yadda Qur'ani in ana karanta shi wata suka ji kamar ma yanzu aka saukar da shi da kuma sarrafe-sarrafe da suke ciki mana ya shi kokarin wato binciko mana da kuma yi mana bayani muna fata Allah masa kyakkyawar sakayya to akwai bayanai wasu rubutu tambayoyi ko kuma neman abin da ƙarin bayani akan yadda ko kuma lokacin da ake sa wannan karatu musamman a TV zuwa yanzu ba su masa kawai a TV ba saboda matsaloli aka samu amma ana sanyawa a waɗannan kafafe masu zuwa wannan yace assalamu alaikum warahmatullah ana sanar da jama'a cewa ana sanya wannan tafsiri a website wato dandalin sunna saboda haka wanda yake buƙatar tauraro ko sauƙarwa a internet yana iya ziyartar www.dandalinsunna.com hakanan ana sanya shi a gidan radio wato Jibus radio da dandalin sunna radio wanda duka ana iya samu a saurara online kenan sannan ana sanya shi a gidan radio na AIT Repower Amin ana sanya shi a gidan radio na Repower karfe 1 da kuta zuwa karfe 2 da kuta sannan kuma mun samu wani bayani daga cewa kamfani Demo Energy Resources ko Umulin Ventures sun ɗauki nauyin sanya wani tafsiri da dakta yake gabatarwa a tashar AIT channel suna jin TV kenan ko daga karfe 5 na yamma zuwa karfe 6 za a fara sanyawa daga gobe insha Allah to wannan yana fata masu rubutu tambaya kan wannan an amsa musu Allah ya sa mu yi aiki da abinda muke ji sannan sai tambayoyi da kamar da aka saba yake wannan ya yi tambaya ne akan sallar tarawih tana da muhimmanci yake Allah ya saka wa da rai assalamu alaikum yace malam shi ya nata yaro mai karatu Qur'ani nitsatse mai dabi'u kyawawa ya ja sallah ta tarawih ga waɗanda suke balagaggu ne kuma yake aka sallah bai kayyade da tarawih kawai ba.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما لم يسنت يا هلتا يا رقلمي يا جا سلا إذن هرباب واني ببدي إيا كراتم على القرآن كما رأي دشي يجي إن دبا دبيا وانتي كسان كوشيني ما لم ينسو كوشيني يقرن تيدا كراتم على القرآن يا وانتي إن زا أي كراتم على القرآن أقوي لحني كوشي يا رقلمي إنم زا إيا باشي داما يا جا سلا سببا laruran da manya suke ciki kafin su koyi karatun alqur'ani wannan ya halatta lura da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yaro ya ja sallah tare da cewa bai balaga ba amma saboda ya kasance ya kware da sanin alqur'ani ya ja su sallah saboda haka za a iya yin wannan idan har an samu mabukin balagaggu suna da larura ta iya karatun alqur'ani kamar yadda ya kamata in ana fila musamman nawafil nafilbil irin salolin tarawih so da haka zai iya ja duk da cewa wasu sun yi sabanin cewa to in a farilla ne ba zai ja ko ba zai ja ba in a farilla ne in alahani ne ake da shi a fatiha kwata kwata hatta in an rubuta fatiha an ajiye wa mutum ya karanta ma ba zai iya karantawa ba an rasa wannan sai shi yaron ne kawai to wasu suka ce zai tsaya a sa liman balagagge ya gaya wa limanin alhamdu liman ce alhamdu lillahi lillahi rabbil rabbil haka har su kai in fatiha ta samu ta abunan to sauran suran kuma sai a sanin da za a yi a abunan wasu malamai ma suka ce kai ko tasbihi sai ya yi kawai a madadin sura in abun ba zai yi ba amma fa da nufin yana ta koya kafin a zo ga abunan amma a nawafil ina manya yaro zai ja sallah kai tsaye ko kuma akwai manya kai amma ba za su iya karatun alqur'ani ba ko kuma akwai lahani a cikin karatun suna alqur'ani wallahu ta'ala a'lam.
Na saka wannan yace assalamu alaikum Allah ya saka malam da mafikin lada amin malam tambayar ta ita ce shin idan ana gununci ko makamantan haka ana ce Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to shin mutum zai maimaita shine yafi ko kuma ya ce amin shine yafi
idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ya ce sallallahu alaihi wasallam cikin karamin murya sallallahu alaihi wasallam in an jira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kunuti tun da ya ce sallallahu alaihi wasallam ya halatta wallahu ta'ala a'lam.
Sai tambaya ai a guri wannan tambayar suna maimaituwa saboda kasancewar yawanci bayan ne da malam ya dinga yi a baya malam ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira da taqwa da lafiya wai tambayar ce ta ce malam me ye matsayin azumin wanda ya yi wasa da gabansa har ya kai ga fitar da mani shi kuma wannan cewa assalamu alaikum me hukunci wanda yake wasa da al'auransa don ya fi sha'awa wata kuma suna da yawa muna kawo da kai ga gabansu to amma gaskiya wasu sun tafi kan da sani ba saboda haka shi yasa ya zama wajibi a karanta wallahu a'lam.
Wannan shine abin da malamai suke ce masa istimna wato istimna shine mutum ya jawo fitar da mani daga jikinsa saboda sha'awa da yake ciki ko kuma yana jin cewa yana fuskantar hatsari idan mani bai fita daga jikinsa ba bashi da mata yana yawo tsuru-tsuru bai abin nan ba bai aure ba sannan kuma ya ji sha'awa a jikinsa saboda haka yana kokarin ya fidda shi malamai sun kasu kashi biyu akan haka irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sun tabbatar da haramcin istimna mutum ya yi wasa da gabansa har ya fidda mani amma malamai sashin malamai a Hanafiya sun ce idan har ya samu kansa cikin uzuri ne na cewa lallai sha'awa ta kai makura wato yana jin sha'awa sosai ko ba yadda zai iya to wannan suka ce ya halatta zai iya yin istimna amma in ya samu kansa cikin matukar sha'awa da bukata cikin zai yi istimna ya fidda mani wannan suka ce ya halatta a gurin malaman Hanafiya sun tabbatar da wannan. Sannan amma mai azumi shi wannan kwata-kwata bai kamata a ce mutum wanda yake musulmi na kwarai ya rinka maganar fidda mani da gangan ta hanyar wasa da gabansa a azumi ba. Ai azumi dama ana nufin kamewa ne daga duk wani abu na sha'awa, abinci, abin sha, kusantan iyali da sauransu. So bai kamata mutum har ya kai ga ya kai matsayin da kuma zai koma yana wasa da al'auransa har ya fidda mani ba. Wannan hatsarin gaske ne sosai a cikin abuna rayuwar mutum, balle kuma a cikin watan Ramadan. A ba Ramadan ba ma ga abun da sashin malamai suka fada. Sashin malamai sun halatta in mutum ya kai makura wajen sha'awa da sauransu, kamar yadda wani ya taba yin tambaya ya ce shi in bai fitar da abunan din ba mani a jikinsa ba ta hanyar da yake fitarwa, yakan iya kasa tafiya in ya tashi sai faɗi, yana iya tashi yana faduwa. Sai ɗaya daga cikin wasu bayin Allah ya taba irin wannan tambaya din haka. So kaga in irin wannan uzuri da sauran wanda suke samun kansu cikin wani irin yanayi, kowa da irin garizan da yake da shi, wani shi kwata-kwata ba zai iya ba, kuma sannan ya tsaya bai aure ba. So kaga ya kamata a ce ya yi aure. Shi ma wancan muka ce masa to ya je ya aure mana, wa ai babansa ya ce sai ya gama shirye-shiryen abubuwa. To ba hali ne, watakila ko ba hali, a ce bai shi yana da hali. To ko yana da hali ma ga abin da babansa ya faɗa. Amma in dai da hali ya kamata a ce mutum ya yi aure akan shiga irin wannan hatsari. Ko da karatu ne wanda yake da buƙatan mace, in dai har yana da halin yin aure, to in ya yi aure wallahi abin resultinsa ya fi kyawu, kuma ya fi cin abubuwan da ake so a ciki. Amma idan bai yi ba, in dai har ya buƙaci zuwa ga auren kuma sannan yana da halin yin aure, so da ka sai a bar shi ya yi aure kawai. Amma in aka takura shi, to ƙarshenta kuma a je a shiga wata ɓarna wadda ka rusa masa lahirarsa a kan duniya. Babansa ya rusa masa lahira, ba mamaki kuma ranar tashin alkiyama ya zo ya takumi baban a kan cewa shi ne ya kai shi, shi ne dalilin kai shi ga wannan yanayi. Kasan ‘ya’ya za su takumi iyaye, maza za su takumi mata, mata za su takumi maza a ranar tashin alkiyama. Tumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, kowa zai husuma da ɗan’uwansa. Saboda haka wancan a cikin azumi kan wanda ya fito da mani da gangan ta hanyar ko saduwa da iyali ko kuma ita wasa da al'auransa har mani ya fito, kafara ce a kansa. Yawa, kafara ce a kansa. Duk zagayen nan da muke shi ne bari mu fito fili mu gaya masa. Yawa, saboda haka zai kafara kawai shi ne, kuma a bar shi a nan ya yi iya ƙoƙarin sai ga ya yi wannan kafara ne. Wallahu ta'ala a'lam.
Na ƙarshe insha Allah shi kuma yake gaskiya wannan tambayar an malam yayi bayani dogo akan ta a bara, saboda haka ba za mu abin nan akan bayani akan salatul tasbih. Sai tambayar tasbih game da istikhara, waya daidai wane lokaci ko wace gaba ake yin ita wannan addu'a? Shin bayan sallama ne ko kuma a lokacin tafiya? Na wani yake malam menene bambanci tsakanin arni da kafiri, kuma wane ne yafi laifi a wajen Allah?
Abunan salatul istikhara ana yin ta ne a kowane lokaci da ya dace a yi nafila. Idan mutum ya sallan nafila, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suka ce ya kasance yana umartan su idan wani al'amari ya zo wa mutum, yawanci a nan in an buga musu misali ce in mutum ya ga mata ko zai aura, idan mutum ya ga mata zai aura to bai san alkhairi ne ko ba alkhairi ba sai ya yi istikara. Idan ya zo zai yi sallah nafila ya abin da ya sawwaka gare shi. Idan ya zauna ya yi tahiya, malamai da yawa sun fi tafiya kan cewa in ya yi tahiya kafin ya yi sallama, ba tun bai fita a sallar ba, a lokacin zai karanta wannan du'a wal istikara. Amma in ko ya manta ko kuma uzuri ya sa har ya yi sallama, yana yin addu'a bayan ya yi sallama. Amma dai kafin ya yi sallama aka fi so a ƙarshen tahiya, kafin ya fita daga cikin sallah din sai ya yi du'a wal istikara. Wallahu ta'ala alam, wannan shine lokacin yinta. Kuma duk lokacin da nafila ya halatta, kawai in an yi nafila sai a yi, shikenan. Sannan wanda ya ce menene bambanci tsakanin arni da kafiri, kafiri dai kalmar larabci ne, malamai sun fassara mana shine wanda bai yi imani da abun da Allah ya saukar, ko bai yi imani da Allah ba, ko kuma bai yi imani da uluhiyya kadai ta Allah da bauta ba. ana kuma hausa ne hausa ba su fara mana wallahi wa alam
Allah ya sa sai masu neman addu'o'i da akwai wanda yace yana bukatar ƴan uwa da malamin san shi addu'a akan neman aiki na police da yake ya nema kusan sau biyar Allah ya sa ya dace saboda haka yana fata san shi addu'a Allah ya sa nasiru ne ya samu sannan na biyu shi ma yana roƙon malamin da ƴan uwa san shi addu'a Allah ya sa ya samu aiki da kuma dukkan sauran ƴan uwansa musulmi masu neman aiki sannan wanda yake wani dalibi ne yana ma zuwa nan tafsiri an sace masa mashin jiya a gida shine yake roƙon malamin da ƴan uwa idan Allah ya sa rabo ne Allah ya bayyana wannan mashin in kuma ba rabo bane a sanya shi addu'a Allah ya bashi wanda ya fi shi irin kafiya din nan da kuma nan ku wanda take ta mace ce wacce take fama da rabiya yau kimanin shekara Allah ya bata lafiya da dai dukkan sauran masu bukatu mu muna ciki muna fata Allah ya amsa mana
wancan da yake ta nema har sau biyar ya gwada wani mana mana iya neman wannan din ya gwada wani kuma yanzu ba mamaki sai Allah ya kawo wancan ko Allah bai nufin alkhairi ko Allah ya san ba alkhairi bane gare shi watakila saboda haka zai iya neman wani abu kuma har yanzu in wani abun ya samu a madadin wancan kaga shikenan fa lillahi alhamd ko kuma lokacin yin wancan din bai yi ba ko makamancin haka dukkan mu gaba da amma dai duka tunda addu'a mutum yake nema wani yakan yi kokari yayi ya sake yayi ya sake yana addu'a in abun da yake so ne sai kaga Allah ya bashi in Allah ya ga dama saboda haka inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mulihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son masu nacewa da addu'a su fada da safe su fada da rana su fada da daddare suna ganin abun kaman zai kubuce kuma su daina ba su yi ta addu'a Allah yana son irin wa'innan kawai sai Allah ya basu to muna fatan Allah ya ba mu nasara gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya kowa da irin abun da yake so a cikin taruwan mu wannan kuma Allah shi yake mu sanin abun da yake shine alkhairi abinda duk alkhairi ne a rayuwar mu Allah ya tabbata mana da shi abinda ba alkhairi ba Allah ya ba ya kare mu daga shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar iyayen mu kakannin mu Allah ya gafarta musu zunubansu Allah ya gafarta musu kurakuransu Allah ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus Allah ya sa suna cikin ni'ima wanda suke kaburbura a cikin su wanda kuma iyaye suke raye Allah subhanahu wataala ya kara musu karfin gwiwa wajen riko da addinin musulunci in mun fara mu komo tuwa su tazo Allah ya daura rayuwar mu cikin imani zuriyar mu da iyalan mu Allah ya sa su zama qurratu aini lana duniya da lahira Allah ya kare mu ya kare su daga fitintunin karshen zamani ya kare mu ya kare su daga bata da abokanan gaba ko ta wani irin bangare Allahumma yassir lana umurana wastur auratina wa amir rawatina ya hayyu ya qayyum ya jazzalal ikram wanda aka sace masa mashin Allah ya sa ya samu in kuma ya riga ya kubuce Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da mafi alkhairi duk abin da yake ya kubucewa kowa daga cikin mun nan na abin da yake so ko yake sha'awa kuna fata Allah ya mayar masa mafi alkhairi daga abin da ya kubuce masa Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina ya rabbal alamin wa atiq riqabana wa riqabahum minan nar اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعيتك من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ثبت اقدامنا على الاسلام والايمان واحفظنا يا رب العالمين من شرور الاعداء واكفنا شر اعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
kuliya.